أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الدائمان الأتمان على سيد خلق الله وأفضل خلق الله سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yawa musulmai barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da saduwa a wannan darasi namu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda wannan shine darasinmu na 13 a zamanmu na bana. Kuma yau muna ranar 12 ga watan Ramadan shekara ta 1445 bayan hijirar Annabi alayhi salatu wassalam, wasu zuri ne na 22 ga watan Maris na shekara ta 2022 na shekara ta 2024 miladiya. To alhamdulillahi, kamar da aka sani, jiya ne mun tsaya ne a cikin suratul tauba daidai kan aya ta 33. Yanzu kuma insha Allah za mu dora zuwa abin da ya sauka, da fatan Allah ya bude kunnuwan zukatanmu ya ba mu ikon sauraro tare da fahimta, kuma Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka fahimta. أبركش من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم على رمى. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا ان الله مع المتقين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، انفقوا رحمكم الله. كافون مشيغا كاي تي زوا cikin fasara wadannan ayoyi da Allah ya karanto. Zan so dan ja hankalinmu a matsayinmu na al'ummar musulmai, saboda wasu abubuwa muhimmai waɗanda ya kamata mu kula da su domin ginuwar al'ummarmu, kuma domin mu zama irin al'ummar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da mu. Wannan addinin namu na musulunci ya fara ne yana baƙo, sannan ya dawo ya cika. Shine dini zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, zamanin Sayyidina Umar radiyallahu anhu. To bayan khulafa'ur rashiduna sun wuce, daga nan addinin sai ya zama kullum yana ƙara zama baƙo. Ma'ana halayen addini suna janyewa daga mabiya addini, har ya zama dai yanzu da abin ya zama ƙarara. Da sahabbai radiyallahu alaihim, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani hali da za a kasance, Sai su riƙa mamaki yanzu a ce kuwa musulmi kuwa ya yi haka. Daga shi yanzu a matsayinmu na musulmai muna yin abin da ya zarce wannan ɗin ma. daga ciki dai su a wancan zamanin akwai waɗanda kamar irin su Abu Zarr al-Ghifari da sauran li sahabbai waɗanda ba ruwansu ma da harkar duniya in wani abu na duniya ya zo musu ko menene shi to karkatar da shi suke yi zuwa abin da zai amfane su kai haka ma gaba ɗaya dai magabatan ma suke a wancan zamanin idan aka ce wani bawan Allah ya rasu to da zarar ya rasu gatan da iyalansa suke samu har sukan gwammaci ma ta fuskar dai wadatuwa har gara ma sanda baya nan ɗin sun fi wadatuwa da abin da za su ci abin da za su sha da duk abin da rayuwarsu suke bukata zama mu a yanzu a wannan zamanin sai zama maraya ba wai batun ma a taimake shi ake yi ba batun ya za a yi yar dukiyar ma da mahaifin nashi ya mutu ya bari ya za a yi kai makusancin mahaifin ka samu ka mori wani abu daga ciki ko dai in an raba ka karba ka ce za ka ajiye mar ka danne in gona ce ka ci gaba da amfani da ita har sai illa masha Allah in gida ne ka zauna ka dawo ka zauna a ciki in ya fi gidanka kyau kenan kai kuma gidanka sai ka sa ƴan haya ka ci gaba da karɓar kuɗin haya a gidanka nan kuma kana zauna a gidan marayu ba biya kake ba in mahaifi ya rasu ya bar babban ɗa da kuma ƙanana shikenan shi wannan babban ɗa sai ya zama ya kame komai da komai da kuɗin da aka bari da dukiyar da aka bari da gonaki da aka bari inda dabbobi ma ko wasu abu daga cikin irin dukiyoyi na karkara sai ya kame gaba ɗaya ya zama shi kaɗai yake mora su kuma sauran sai in ya ga dama ya ɗan bincina musu wani abu to duk al'umma da ta zamto haka ya zama babu batun tausayin maraya tare da su to al'umma ta gama lalacewa fa daga lokacin da ya zama babba ba zai tausaya wa ƙarami ba mai shi ba zai tausaya wa wanda bai da shi ba ya zamto kullum mai shi yana ƙara damƙewa kayansa shi kuma mara shi kullum yana ƙara talaucewa to wannan fa gaskiya ba hali ne irin na musulunci ba addinin musulunci addini ne da ya zo domin ya zama ya taimaki kowa shi yasa ma addinin musulunci aka haramta riba saboda a cikin riba akwai zaluntar juna sannan addinin musulunci bashi ana bayar da shi ne don taimakon juna ba don kai ka ƙaru ba shi yasa ma in ka bada bashi da niyyar in an dawo maka da shi a ɗora maka ko da naira ɗaya ne to wannan kuɗin gaba ɗayan shi Allah ya tsine ma shi ne da Allah yake cewa ya haƙu Allahun riba wa yau bi sadaqat to kaga addinin musulunci addini ne na taimako to saboda haka ya kamata lallai marayun da muke da su a tsakaninmu ya zama muna yin wani abu domin taimakon rayuwarsu domin kowannenmu nan wata rana zai mutu kuma mafiya yawanmu nan kowa dai yana da wanda zai bari in ma kana tunanin kai baka da ɗan da za ka bari a ba za ka rasa ƙannai ba za ka rasa ‘ya’yan ƙannai ko ‘ya’yan yayu ba dole dai akwai wanda za ka bari wanda kuma in yi tagayyara ba za ka ji daɗi ba shi yasa ma Allah yake faɗa cikin alƙur'ani وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا saboda haka ‘yan uwa taimakon marayu ɗin nan yana daga cikin hanyoyi waɗanda mutum zai iya bi domin samun aljanna manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi cewa ana wa kafiru litimi fil jannati kahatayn da ni da mai kulawa da lamarin maraya a cikin aljanna kamar haka miki sai haɗa tsakanin yatsunsa ga kowannen mu nan da an ce Allah ya sa mu ga annabi kowa zai cewa kowa cewa zai yi amin saboda kowa yana so amma ga hanyar da zaka ba ma ganin annabin ba zaka zauna a cikin aljanna a inda annabin yake zaka zama makwabcin annabin amma kuma mutane ba sa so misali yanzu dan abin da yake aljihunka kana tunanin in 500 kake da ita a arzikinka kana tunanin ɗanka na cikinka za ka iya mar hidimar naira 300 ko kuma hidimar 500 ɗin ma gaba ɗaya saboda kai ka haifi shi to me zai hana maraya ko ka san shi ko baka san shi ba a ce a cikin 500 ɗin nan ko da naira 100 ya zama ya mora ire-iren wannan abubuwan fa wato duk wanda ya yi su ne fa sai ya gani duk wanda ya yi su sai ya gani yau idan ana maganar magabata na ƙwarai ana maganar zuhadu da manyan sufaye na duniya a wannan mazhabin namu na ahlus sunna wal jama'a dole sai an sa al-imam Junaid al-Baghdadi wanda ainihin shi dan kokawa ne
junaidul bagada duk da kaji mai suna junaidu to wasu wancan junaidun aka kwaikwayi aka samar sunan dan neman mar albarkan wancan junaidu fa ainihin sa dan kokawa ne ya shahara sosai a birnin bagdada an san shi ba yin shi a iya kokawa ya bu kowa iya kokawa kawai rannan sai aka dora mu rodi kudi mai yawan gaske kamar irin yanzu ne a ce an dora mu kamar naira miliyan 50 duk wanda yazo ya kare shi zai ci rishin ya miliyan 50 din nan to kudin ma an kwatanta shi da kudin yanzu ya ma fi haka domin dinarai ne masu yawan gaske sun kai kusan kudin diya yanzu ba kudin diyar dan adam ina jin wajen miliyan 300 ne miliyan 300 ne ma har da doriya to kudin ya kai kusan diyar dan adam ya ka dora akan Junaidul Bagdadi duk wanda ya kada shi zai samu wannan kudin aka rasa wanda zai fito a cikin duk shahararrun yan kokawa can sai ga wani dattijo ya tube rigansa ya fito kyamus kyamus da shi mutane suka rika dariya yanzu wannan dattijon wannan tsohon gashi ramammi shi ne zai je tare Junaidu wannan ai ko da yatsa daya ya kada shi to wannan dattijo da ya zo sai ce na zo ne in gaya maka wata magana barkaji sai ya rada mar akunan sai ya ce ni ina daga cikin zuri'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina daga cikin jikanin sayyidina Ali kuma yanzu haka ina da marayu a gidana bana da yadda zan yi ci da su ina so ka taimake ni in sha albarkacin kakana ka taimake ni wannan kudin da aka dora a kanka shi nake so in cinye ka bar ni in cinye amma fa kai wannan kuma kaga mutuncinka a matsayinka na dan kokawa ya zubi ona ka zabi dai tsakanin mutuncinka na dan kokawa ko kuma taimakon marayu kuma zuri'ar annabi alayhi salatu wassalam shi ne lokacin da Junaidul Bagdadi ya ce ba ko zan yi yadda zan yi ka kada ni ana ce dai ka dan yi yar kokawar ko dan yayi ce iya iya suka zo mana aka dan kama ana kama kawai sai lagab lagab Junaidul Bagdadi kawai sai kamar ya zame ya fadi to sai bi shi turmishi shikenan jama'a sai mamaki wani saboda bakin ciki a ranar har kasu cin abinci suka yi kamar da ikayo da irin yadda yan bar suke yanzu haka ce an ci Najeriya an ci Najeriya ka san kuna mutunci da dan bar an ci Najeriya kai ihu ma alamar kayi murna to ina jin daga ranar sai dina ma magana saboda yadda suke kishin abin to wasu mutanen kasu cin abinci suka yi a ranar saboda an kada Junaidul Bagdadi shi kuma wannan da tijo sai ibo wannan kudi ya je kula da marayunsa da ƴaƴansa da sauran zuriyarsa Junaidul Bagdadi ya kwanta bacci a ranar kowa shegari sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kissa tana nan ina jin idan an karanta tarjamarsa a cikin manyan manyan littattafai irin su Sidratuz Zahab fi akhbari man zahab ko kuma wannan littafin na Imam Az-Zahabi wanda ya kawo tarihohi na magabata na ƙwarai siyaru a alamin nubala za a iya ganin wannan tarjamar ta shi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mishi Junaidu tunda ka zabi ka taimaki marayu kuma daga cikin zuri'ata to ni kuma in Allah ya yarda na lamince maka Allah zai zabe ka ya sanya ka a cikin zababbun bayinsa kuma sai an ji labarinka ko ina a duniya da Junaidul Bagdadi sai da ya zama wato idan ya fito da yamma zai je masallaci inda suke zama haka su yi zikiri da sauran karatu na addini da sauransu jama'ar da ke biye da shi a baya jama'ar ta isa sai da ya zama khalifan musulunci ma da ke birnin Bagdada ya fito wata rana zai je wani gu an dafo bayansa a can sai aka ji ƙasa kamar tana girgiza la ilaha illallah la ilaha illallah a shi Junaidul Bagdadi ne ya fito almajiran ana tafiya ana hailala ai sarki na waiwaya sai ga bayan shi ba kowa sun yoye duk sun bi Junaidul Bagdadi to kaga wannan shaharar da ya samu a duniya ya samu ne ta dalilin taimakon marayu tsura kai ma bawan Allah muna da asusu a nan masallacin na taimakon marayu wanda Allah ya bashi iko ya taimaka ba dan ni ba ba dan kowa ba ba dan liman ba ba dan yan kwamiti mai taimaka domin Allah domin neman kusanci da Allah subhanahu wataala hanya ce ta samun kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da kana dan kawo wannan yar fadakarwa shi minti 5 da niyyar jan hankalinmu a bisa wannan. Ina ganin insha Allah dan agaji za a samu dan agaji ya dan taimaka ya dan zaga a samu yan agaji mutum biyu da Allah su taimaka su dan zaga ko da minti biyar ne saboda a samu damar sauraron abin da muke yi. Yan agaji da Allah su dan zaga ko da minti biyar ne asusun marayu wanda Allah ya ba wa iko. Ina wani dan agajin yauwa da malam sahabi ma. To Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah da manzansa inna katsiran minal ahbari war ruhbani da yawa daga cikin malaman Yahudawa da kuma malaman Nasara la ya'kuluna amwalan nas bil batil lalle suna karbewa dukiyoyin mutane suna ci bil batili ta hanyar da bata dace ba shine kamar kabar cinanci da rashawa a cikin hukunci da sauran abubuwa da suke yi domin samun dan wani abu na goro wayasudduna an sabilillah kuma suna tsarewa mutane daga bin tafarkin Allah shine addinin Allah walazina yaknizuna zahaba wadannan dake taskacewa zinare walfiddata da kuma azrfa wala yunfiquna fi sabilillahi a ba sa ciyar da ita wannan taska din fi sabilillahi cikin dauka addinin Allah ko dan taimakon addinin Allah ay la yu'adduna minha haqqahu a ba sa bada haƙoƙin Allah daga cikin wannan dukiyar tasu min zakati daga cikin abin da ya shafi zakka fa bashirhum to ya rasulullahi ka labartar da su wato kai musu baƙin albashir akhbirhum ka ba su labari bi azabin arim da azaba mai radadi. Malaman tafsiri sun yi sabani game da wannan ayar shin ta sauka ne tana magana akan malaman Yahudawa da Nasara kadai ko kuma tana magana ne har da wannan al'umma tun daga kan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu akwai sabani. Sirna Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma shi ya ce tana magana ne akan Yahudawa da Nasara kadai amma Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu shi kuma ya ce tana magana ne akan wancan al'ummatan da kuma gaba daya. Duk wanda Allah ya bashi abin fidda zakka kamar zakar amfanin gona sai ya ki fitarwa ko Allah ya bashi kudin da ya kai nisabi sai ya ki fitarwa ko Allah ya bashi shanu wanda sun kai nisabi sai ya zama baya fidda zakka ko Allah ya bashi tumaki da awaki wanda sun kai nisabi ya zama baya fidda zakatu da shi yake. Allah ya ce yawma yuhma alaiha fi nari jahannam ranar da za a gasa wannan dukiyar akan wutar jahannama wato za a gasa ta fi nari jahannama cikin wutar jahannama fatuku ya biha jibahuhum junubun madhuhuru wato dukiyar kamar kudin da mutum ya tantance baya fidda haƙƙin Allah daga ciki baya sadaka baya zakka to wannan kudin sai a mai da shi ya zama kudi na karafa na azurfa da zinari sai a gasa shi a wutar jahannama in gasa shi ya dauki zafin wutar jahannama to shi kuma wannan mai kin fidda zakka sai a wasa a wato a yalwata fatar jikinsa sai a bude fatar jikinsa a dame ta sai a rika kawowa wannan gasasshen karfi ana mar lalas wato ana zana masa a jikinsa ana dana mar a jikinsa ka san wannan azabar ta fi ma a tsuma mutum a cikin wutar azaba ce mai matukar shiga jiki. Allah ya ce fatukuwa bi hajibahum wajnubuhum wazuhuru sai ai mishi lalas wato ai mishi totsi a musu totsi a fasakunsu wato a goshin su kenan da fasakunsu wajnubuhum da kuma gefen hakarkarin su wazuhurum da kuma bayan su za a zazzana musu bayan su da hakarkarin su da kuma goshin su da wannan kudin nasu da abin da suka taskance a duniya su ki fidda haƙin Allah daga cikin shi kamar yadda ya faɗa ne ya ce watuwa sa'udurudurum za a yalwata fatar jikinsu a ta tubau alaiha kullaha har sai an ɗora musu wannan dukiyar gaba ɗayanta a kan fatar jikinsu wa yuqalu lahum za a ce musu haza ma kanantum li anfusikum wannan shi ne abinda kuka taskance shi domin kankanku fazuku ma kuntum taknizun to ku ɗanɗani abinda kuka kasance kuna taskancewa na dukiya ai jaza'ahu wato ku dandani sakamakon abin da kuka kasance kuna taskancewa. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi wanda mun taba karanta shi a nan masallacin alkarantun mu na kitabul kaba'ir cewa duk wanda baya fadda haƙin Allah a cikin dukiyarsa ta kuɗi to wannan abun wannan azabar haka za a mishi wanda kuma baya fadda haƙin Allah a cikin dukiyarsa ta dabbobi ko raƙuma ko shanu ko tumaki da awaki Allah ya baka amma baka fadda haƙin Allah daga ciki to shikenan a ran alkiyama wayannan dabbobin Allah zai tashe su da manya-manyan kofatai irin na azaba sannan da manya-manyan ƙahonni irin na azaba shikenan kai kuma mai kin fidda haƙin Allah to sai a kwantar da kai a ƙasa za a jarrabe shi da ƙaton ciki zai zama ba zai iya tafiya ko ina ba yana kwance a wuri guda sai waɗannan dabbobin sai a koro su zo su take shi su niƙe shi su tattake shi su wuce sannan sake dawowa su sake bi ta kan shi haka za su yi ta yi har a ƙare hisabi in an ƙare hisabi kuma shi daga nan shikenan sai wuta har a ƙare hisabi suna tattaka shi yana ta shan wannan azabar in an ƙare hisabi kuma shikenan sai wuta saboda haka hakanan wanda kuma Allah ya bashi dukiya ta amfanin gona ya zama baya fidda haƙin Allah to shi din ma haka ne wannan abin da ya noma din yake fidda haƙin Allah a cikinsa to shi kuma a ran alkiyama shi ma haka za a mishi za a suranta wannan abin ya zama irin na wuta a ta dora masa a cikin bakinsa a ta dora masa a cikin bakinsa kaga ko dan irin wannan a ya kamata mutum ya zama yana fidda haƙin Allah domin samun tsira a gobe kiyama a wani hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda baya fidda haƙin Allah a cikin dukiyar shi to idan ya mutu aka binne shi a cikin kabarinsa wannan dukiyar za a maida ita ta zama macijiya irin macijiyar nan muguwar macijiya baƙaƙirin za ta zama ta zo a cikin kabarinsa za ta nannaɗe shi ta nannaɗe shi to shi kenan sai ta riƙa cizon jikinsa ya gar naman jikinshi tana cizon sa duk inda ta ciza sai ta ɗaye naman gurin sai ta riƙa gaya mar cewa ana kanzuka ana maluka ni ce dukiyarka ni ce abin da ka taskance baka sadaka baka zumunci baka zakka to ni ne wannan abu to haka za ta yi ta cizon sa tana azabtar da shi har alkiyama ta tashi to haka lalle ne dan uwa idan kana cikin waɗanda ba sa san fidda haƙin Allah yadda ya kamata to ka ji tsoron Allah ka riƙa fitarwa duk abin da ka samu dinnan na dukiya fa Allah ne ya baka yanzu misali ko kai ne yanzu ka ba ma wani abinka ka bashi wani abinka kamar ka bashi guda goma sai ka ce mishi kana buƙatar da Allah ba kai zai ba wa ba ko kai zai ba wa ɗin ƙwaya ɗaya kake buƙata a cikin goman nan ya baka ta hanyar baka ɗin nan ko ba kai zai ba wa kai tsaye ba a'a ya ba wa ƴan uwanshi da ke tare da shi shikenan kamar ya baka ne to amma sai ya zama wai a hakan ma ba zai bayar ba ya tsakani da Allah yanzu wannan wani irin abu ne a wani gunfa a cikin alkur'ani Allah ya ce wa wailul lil mushriki lallai rijiyar azaba ta tabbata ga mushrikai kamar an tambayi ubangiji su waye mushrikai dinnan sai ce allazina la yutuna zakata sune wadanda ba sa ba da zakka to ashe kenan duk wanda baya ba da zakka mushriki ne sai da yana mushriki ko shine sallar shi ba za ta amfane shi ba sallar shi ba za ta amfane shi ba ko shi yafi kowa sallah wallahi sai Allah ya danna shi a wuta saboda rashin fidda zakka kamar dai mutumin da yake kula da haƙƙin Allah amma babu ruwan shi da iyayensa kai ma ka san wannan ai ba ɗa ne da kirki ba ka san kuma ba zai samu dacewa wurin ubangiji ba yana kula da haƙƙin Allah sosai zai yi sallah zai yi azumi zai yi zakka zai komai amma fa ba ruwan shi da iyayensa tsakanin shi da ubansa sai mummunar magana tsakanin shi da uwansa sai mummunar magana kai da kanka ba sai an gaya maka ba ka ce wannan aikin banza ma yake yana kula da addini gashi kamar mutumin kirki amma kuma iyayensa ya maida su mutanen banza to kamar haka ne mutumin da baya fitar da zakka daga cikin dukiyar shi saboda haka ƴan uwa sai mu kula sosai na'am Allah ya ce inna iddatash shuhuri inda Allah haqiqa lalle adadin watanni al-mu'tadu biha lis-sanati wa lalla aka ake kidaya su na shekara guda inda Allah a wurin Allah istina ashar shaharan fi kitabillahi watanni ne guda 12 a cikin littafin Allah Allahur mahfuz wato a cikin lahur mahfuz yawma khalaqas samawati wal arda tun ran da Allah ya halicci sammai da ƙasai minha arba'atun hurum a cikin wannan watannin nan guda 12 akwai guda 4 sune watanni na alfarma kasan Allah domin gwaninta ne tashi saman ya fara halitta sai da ya halicci saman sannan kuma sai ya halicci ƙasa domin gwaninta dan ma kar a ce ƙasan ce ta tokari saman sai da ya fara yin saman sannan sai ya yi ƙasa zillah ga zancen sama da ƙasa daga Allah ce khalaqas samawati sannan sai ya ce wal arda sai da Allah ya halicci sammai din sannan sai Allah ya halicci kuma ƙasai to tun a ran da Allah ya halicci sammai da ƙasai din nan Allah ya halicci wa'annan watanni guda 12 to a cikin su akwai watanni guda 4 masu alfarma ai muharramatu wadanda suke da alfarma shine zulqa'da da zulhijja da kuma al-muharram da rajab su kan wayannan ajere suke da zulqa'da da zulhijja da al-muharram dalilin da suka samu suka zama masu alfarma ko shine saboda asuni ake yin aikin hajji tun daga kan zulqa'da in mutum ya fita in yana da niyyar yin umra sai ya yi umrarsa daga bayan ya yi umra kuma sai ya jira lokacin in mutum zulhijja ya kama sai ya yi aikin hajji sannan kuma har zuwa al-muharram duk dai watanni na alfarma shi kuma rajab a can gefe yake to waɗannan watanni masu alfarma tun zamanin kafin zuwan addinin musulunci larabawa suna ganin alfarmarsu ba sa yin yaƙi a cikinsu ko da yaƙi suke yi idan aka ce ga rajab ya zo sai su daina wannan yaƙin sai bayan wucewar rajab na shiga cikin sha'aban sai su gaba da yin yaƙinsu har zuwa kuma bayan sha'aban ɗin kuma zuwa abin da ya sauka to sai ya zamto su larabawa su wayannan larabawan saboda jahilci irin nasu da kuma shirka irin tasu idan lokacin wata mai alfarma ɗin ya yi suna so kuma su gaba da yin yaƙin su ba sa so su daina sai su to sun ɗage alfarmar sai a watan gaba ka ji ba kamar yanzu ne fa a ce ramadan ya zo kamar banan nan da ramadan ya zo ana wannan wayyo wayyo ɗin sai ga ramadan ya zo sai a ce to ramadan ɗin an ɗage shi sai nan da wata biyu ko a ce sai cikin damuna idan ko kuma sai baɗi da kaka sai a yi ramadan ɗin to kamar haka suke yi kaga dai ga ramadan ɗin ya zo ƙarara to mu kuma al'umma ana cikin wani yanayi an fado daga sama an wuce rijiya ana cikin yanayi to kamar haka ne sai a ce to shikenan a ɗage azumin ramadan ɗin kawai a cigaba da cin abinci shikenan Allah ya kai mu baɗi da kaka lokacin nan manoma sun yi noma sun sami abinci shikenan sai a yi ramadan ɗin a sannan to haka larabawan wancan zamani suke yi shine Allah zai magana a kansu a nan gaba Allah ya ce zalika ad-dinul qayyim wannan shine addini mustaqimi wato tsayayye madaidaici a wurin Allah fala tazlimu fihinna anfusakum ai kada ku zalunci kanku fihinna a cikin waɗannan al-ashhurul hurum wato watanni na alfarma din kar ku zalunci anfusakum kawunanku bil ma'asi ta hanyar aikata ayyuka na saban Allah fa innaha fiha azamu wizran domin yin aikin saɓo a cikin waɗannan watanni na alfarma shi ne ya fi girman laifi kamar yadda ka san cewa idan ka aikata aikin lada ya fi girman lada a cikin irin waɗannan watanni ɗin ana nan nan kawo mutum aikin lada ko ma wanda ilimi ko azumi ko sallah ko karatun alƙur'ani duk wani aikin lada ne da kai a watanni masu alfarma Allah yana nan nan kawo maka ladan fiye da wasu watannin to haka nan kuma a ainihin aikin saɓo ma nan nan kashi ake yi وقاتل المشركين كافتر الله يشي كياكي مشركي كافتر في كل شهور عشان دكم وتنلي كياكي سكون كما يقاتلونكم كافة كما يدسوا سكي يا أركو عشان كوا النوتة وأنا مكوسني يا كوم سمي أن الله ما المتقين سوى الله أنا تردا باينسا ما أورنسا بلا عوني والنسيتاني العاجي لكما تيمكو ماشي Allah ya ce innamal nasiyu
innamal nasiyu ziyadatu fil kufri tahillu lilladhina kafaru yuhillunahu aman yuharrimunahu aman liyuwatiu iddata ma harrama llah fayuhillu ma harrama llah zuyyina lahum suu'u a'malihim wallahu la yahdi al-qawma يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله فاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا بالآخرة إلا قليل.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innaman nasiyu ko kuma innaman nasiu duka ana karanta wato wannan jinkiri da suke yi ai at-ta'khir li hurmati shahrin ila akhar jinkirta alfarmar wani watan zuwa ga wani watan daban da kamar da suke din nan kama kanjil jahiliyatu taf'alu kamar da dai jahiliya na laraba sun rubuce suna yi min ta'khir hurmatil muharram idha halla won firkitari na daga jinkirta alfarmar a watan al-Muharram din nan idan har ya kama sai su jinkirta shi ta mai da shi zuwa safar to ziyaratu fil kufri qari ne a cikin kafircin su da kufri yom yakum illahi fihi saboda kafircewar su da hukuncin Allah da ya yanki a game da wannan watan yadillu bihi ay yadillu bi dammil ya ana cewa yadillu ana cewa kuma yadillu duka ana karantawa yadillu bil ladina kafaru yana batarwa ne da waɗanda suka kafirta bihi da shi yuhillunahu amanu ay annasi suna halaltawa kansu wannan jinkirin amana a wata shekara wa yuharrimunahu amanu a wata shekara kuma suna kiyaye wannan alfarmar tashi ta watanni masu alfarma din liwaɗi wa ta maharrama Allah domin su dace da halasta ainihin watanni masu alfarma din watarimu akar da kuma haramta wani watan daban wanda ba shi ba domin su dace da yin abin da suka ga dama a cikin watanni masu alfarma sannan daga baya kuma su juya su kiyaye alfarmar wani watan wanda ba shi ba liwali wani ta maharram Allah domin su taki ko kuma su dace da adadin abin da Allah ya haramta din nan a cikin wani watan daban min al-ashuri daga cikin watanni fala yaziduna ala tahrimi arba'ati wato ba sa karawa daga kiyaye alfarmar watanni hudu din wala yan usuna kuma ba sa tauyewa hudun nan ne su suke kiyayewa amma sai dai suna cancanta lokutan wala yan zuruna ila ayaniha wato ba sa duba zuwa ga ainihin watannin da aka ce a kiyaye din fa yuhillu ma harrama Allah sai su riga halatta wa kansu abin da Allah ya haramta zuyyana lahum su'u a'malihim an kawata musu munin ayyukansu fazannu hasan sai suke ganin shi tamkar abu ne mai kyau wallahi la yahdi al-qawmal kafirin lalle hakika Allah yana yin azaba ga mutane waɗanda suke kafire alhamdulillah yan uwa Allah ya saka wa kowa da alkhairi gashi wannan nasiha da aka yi har an sami naira 17,370 duk wanda ya bayar da kwandala zuwa abin da ya kama naira 5 naira 10 da masu naira 2000 da masu naira 2500 da masu 500 Allah albarkacin wannan zaman nan da muke karanta littafinka Allah ka ga nufin mu Allah ka ninninka wa kowa ladansa Allah ka sanya wa kowa albarka a cikin dukiyar shi Allah ka yi mana albarka baki ɗaya mu albarkacin bayarwar da muka yi domin ka Allah ka yantar da mu daga wuta Allah ka sa duk wanda ya sanya kuɗinsa a cikin wannan Allah ka tsame shi daga cikin rabon yan mutan Allah kuma ka kiyaye wa kowa dukiyarsa Allah ka sanya mana albarka mai yawa kuma insha Allah za a ci gaba duk sanda muka zo muka zauna zaman tafsiri in Allah ya yarda za a abu na kore a yi kokari a yi wani akwati Malam Ibrahim a yi wani akwati wanda za a riga ajiye shi kamar anan duk sanda dai mutum ya abin nan kowa dai ya san wannan akwati ne na marayu kawai sai dai mutum yanzu ya jefa ba sai an zazzaga ba insha Allah sannan kuma duk juma'a in Allah ya yarda a riga sanarwa kamar haka insha Allah Allah ya taimake mu wannan ayatu ta gaba ta sauka ne lamada sallallahu alaihi wasallam annasa ila ghazwati tabuk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane zuwa ga yakin tabuk to ga wani shi ma mai neman aljanna ya bada har naira 2000 ya ce a ƙara Allah ya saka mishi da alkhairi wannan ayatu zamu karanta a gaba ta sauka ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kira mutane zuwa ga a fita domin yakin tabuka wa kanu fi usratin a lokacin da mutane suna cikin tsanani saboda shekarar amfanin gona bai musu kyau ba sannan ga tsananin fari ga kuma lokacin ana cikin bazara wanda suka dan samu dan wani abu din ma to ya kare ana cikin yanayi to shine lokacin da aka ce a fito a tafi yakin Tabuka wani shiddatin da tsananin rayuwa wani shiddatin harin da kuma tsananin zafi bashaka alaihi sai abin ya zama yayi tsanani gare su shine sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka bada gaskiya da Allah da manzansa ma na ku miki gare ku idan kila ku munfiru fi sabilillahi idan aka gaya muku cewa ku fito kota domin yaki dan dauka addinin Allah in saqatun ai bi nizami taif al asli fil musallasati wal silabi hamzati al wasli ai tabaqatu ai wato in saqatun sai zan kun yi nauyi wato abin ya nauyeye ku wa miltum an jihadi sai zan kun karkace daga ainihin fata domin dauka domin yin jihadi dan dauka addinin Allah ila al-ardi zuwa ga ƙasa sai zama abin ya muku nauyi sai zama kun nauye daga fita zuwa ga inda aka ce din araditu bil hayati dunya Allah ya yi musu tambaya irin ta urusarwa ya ce shin yanzu kun yadda ke nan da rayuwar duniya wadda za ta yada kuma jin daɗinta min al-akhirati daga lahira wato kenan kun fi yarda kun fi amincewa da jin daɗin rayuwar duniya kenan fiye da abin da zai samar muku da jin daɗin rayuwar lahira fama mata'ul hayati dunya tul akhirati illa qalil dan kayan jin dadin rayuwar duniyar nan bai zama komai ba game da abin da ya shafi lahira face dan kankani ba da jin dadin rayuwar duniya idan ka danta shi da jin dadin lahira wato dan kankani ne malam yanzu misali a shekaran jiya ko jiya ma kai a karatun mun na riyadus salihin da muke yi a can gida kullun da yamma mun karanta mun zo karshen riyadus salihin babin da yake magana akan abubuwan da Allah ya tanadar wa mumini kowanne mumini a gidan shi na aljanna to daga cikin abin da zan iya kiyayewa akwai wani hadisi da muka karanta wanda a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan autan yan aljanna wanda shine na karshen fitowa daga wuta a mai da shi aljanna shine wanda in ya fito ubangiji zai ce mishi wani ji kaka shiga aljanna sai ce zagaye dawo ce abin yi ai ta cika sai ce ka koma dai akwai ku sai ya koma ya leka ce ubangiji ai ta cika sai ubangiji ya ce mishi to wani a irin sarakuna da ka sani na duniya to kamar fadin mulkin wani sarki kake so in baka mun ka faɗi daular da kake so sai ubangiji ya ce to na baka ninkinta sau ninkinta sai ya ninka maka kamar ninkinta sau biyar haka yayi ma sai wannan talakan yan aljanna din ya ce ubangiji yayi ya isa ubangiji yana ce masa na baka misalin wannan da ninkin haka sai an ji daidai kan na biyar ya ce ubangiji ya isa haka sai ubangiji ya ce to a hakan ma na ninka maka kuma sau goma to wannan talakan yan aljanna wanda shine dan autan yan aljanna matan hurul idin din nan dai da ake fadar kyawun su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace da hurul idin kwaya daya zata lankai wato galanta da dan lankayo shi a sararin samaniya da sai an daina ganin hasken rana saboda hasken da ke jiki gumin hurul idin gumin da ke jikinta haka dan irin tantsatsin hasken da ke jikinta kamshin jikinta da zai dan digo a duniya to kowanne abu da ke duniya kowace halitta wannan kamshin ya ishe ta to talakan yan aljanna hurul in guda 72 za a ba shi ina masu mata ɗaiɗai wanda matarka ta hana ka sakiya ta hana ka ƙara aure to ka gaya mata za ka yi ta sallar dare za ka yi ta azumi ka yi ta sadaka saboda in ka je lahira talakan yan aljanna ma mata 72 za a ba shi ana da ba da ke nake ba yawa to talakan yan aljanna mata 72 Allah zai bashi irin matan hurul ini sannan a ƙara maka kuma da guda biyu daga irin matan da sun taɓa rayuwa a nan duniya irin wanda sun mutu ba su yi aure ba ko kuma sun mutu suna jarirai da sauransu wannan ba talakan yan aljanna ne sannan kuma Allah zai ce mishi in ka shiga cikin aljanna nan duk abin da kake so na abin da ido zai gani ya ji daɗi na baka shi duk abin da kake so na nau'in abinci na baka shi abinci kawai in an tashi kawo dan aljanna kala kala tirai 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 da wane ne wane ne wajen guda 300 za a kawo mishi gaban su shi kadai kuma kowanne launin sa daban dan anan sa daban 300 an ji mama an ka sake buƙatar wani abinci haka za a kawo maka kuma yadda zaka ji dadin na farko haka zaka ji dadin na ƙarshen ba irin abincin duniya ba ka san abincin duniya yanzu duk dadin shi aka kawo maka kaci kaci ka koshi to na can ƙarshen zai ka ji ka daina jin dadin sa ba to abincin lahira shi ba haka yake ba sannan ga ayyan itace duk irin wanda kake so ga nama kuma walahmi tsairi mimma yashtahul da naman tsuntsu irin wanda kake so sannan a ciki ga kuma giya kala kala bana ba bayyana ta tambili ba ita ta lahira kana sha ne kana ƙara samun nutsuwa ba irin giyar duniya ba ce wacce kana sha hankalinka na ƙara fita ita wannan kana sha hankalinka na ƙara shiga jikinka ita ta lahira amma duk wanda ya san ya zuki wiwi a nan duniya to fa in bai dage da tuba ba wacce ta lahira ba zai sha ba haka nan wanda ya san yana shan ƙwaya a nan duniya to in bai dage ya tuba tun kafin ya bar duniya ba to ije lahira wacce kayan dadin ban da shi wai yusqona fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aina fiha tusamma salsabila wai dufu alaihim buldanun mukhalladuna idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura wai idza ra'ayta thamma ra'ayta na'iman wa mulkan kabira kowanne dan aljanna sarki ne kana yawo a cikin gidanka na aljanna ana maka kirari ana gaishe ka kuma a aljanna ba a bacci bacci ai dan uwan mutuwa ne to a aljanna ba mutuwa saboda haka yan uwa mu dage da aiki dan neman aljanna dan neman yardar Allah ma tukuna domin waridwanun min Allahi akbar samun yardar Allah ya ma fi aljannar daɗi in Allah ya ce ya yarda da kai saboda haka gashi nan Allah ya faɗa ya ce mamautawul hayati dunya fil akhirati illa qalil dan kayan jin daɗin na rayuwar duniya bai kasance ba a cikin an kwatanta shi da na rayuwar lahira fa sai abu ne dan kankani da za a samu mutumin da yafi kowa jin daɗi a nan duniya yafi kowa jin daɗi wanda bai taɓa ɗanɗana jinya ko talauci ko baƙin ciki ko damuwa ba a nan duniya ya rayu kamar shekara 1000 a cikin wannan jin daɗin an ce wahala sai ya ce bai ma santa ba to a je da shi lahira a gifta da shi ta saman hayakin wutar jahannama sakon ɗaya in an dawo da shi nan duniya aka tambaye shi wai wane yaya jin daɗin nan da ka taɓa yi a duniya ya ce mai daɗi hayakin wutar jahannama kawai ba wai a tsoma shi cikinta ba a'a ya ɗan gifta ta saman hayakinta to haka nan da za a samu mutum da ya fi kowa shan wahala ya fi kowa talauci ya fi kowa ciwo da jinya a nan duniya idan an je da shi a ɗan gifta da shi ta saman ƙamshin gidan aljanna ya ɗan wuce ya ɗan gifta to na ka tambaye shi wai wane ya kuwa wahalar nan ne da ka sha ta duniya ya ce wa mai ce wahala ai shi bai masan wahala ba tunda Allah ya halicce shi ya manta gaba ɗaya saboda haka ƴan uwa wallahi mu dage mu riƙe alƙur'ani mu ta karanta shi mu dage sosai da yawaita zikirin Allah wanda yake da mahaifa a raye ya dage wajen yi musu biyayya da kyautata musu wanda yake da malamai a raye ko kai ko malami ko ba naka bane ka girmama shi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda malami na kirki magajin Annabi sallallahu alaihi wasallam shedanin malami kuma to magajin shedan ne wannan saboda haka mu kula kwarai da gaske kuma mu kula da zumunci mu kula sosai da zumunci yana daga cikin shi ma sababi na samun shiga aljanna sannan mu kula da marayu yanzu nan na gaya mana cewa duk wanda ya kula da haƙƙin maraya ya kula da shi to da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna makwabta ne saboda haka mu kula sosai da wannan kuma mu girmama ahlul bayti a duk inda suke mu so sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka insha Allah za mu samu tsira kuma harshen mu dai ya zama koyaushe cikin ambaton Allah insha Allah za mu dace na'am
إلا تنصروه فقد نفاق الوالد إذا خرج الذين كفروا ثانية النوم إذ هما في الغيب
Allah da kuke sarki anan da yake wa mu'mini jan kunni game da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ɗan uwa gaba ɗaya ga karanta alqur'ani fa ko ina Allah nuna maka yake ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka girmama shi nan da mu duba zamu ji Allah yana magana ne ga sahabbai radiyallahu alaihim saboda magana da aka yi musu cewa a fito domin a fitar da yin yaki fi sabilillahi wannan yakin na tabuka yaki ne wanda babu irin sa kafin shi ba ta ɗan yi irin sa ba saboda yana da nisa tabukan tana da nisa tsakaninsa da birnin madina duk sanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ji yaki yakan yi abin da ake cewa tauriya saboda magance sharrin munafikai misali yanzu in kamar daga Kano ne mu kwatanta daga kamar Kano sai yake so zai kai yaki kamar Katsina to sai ya rika tambaya haka in ana zaune tare da sabi sai ya rika tambaya ni ya ake ji min labarin mutanen zazzauni wannan hali daular zazzau take ciki to munafikai suna jin wannan sai su yi mana su fara rubuta wasiƙu suna aikawa mutanen zazzau to ku shirya fa miji ya fara ambatanku zai kawo muku yaƙi ku shirya shi ku Annabi sallallahu alaihi wasallam sai an fita an bar gari za a yi kamar wajen zazzau ɗin sai ce ai ba zazzau za mu yi ba Katsina za mu yi sai a fita a yi can to haka yake domin basar da munafukai saboda sharrinsu to amma da aka zo yaƙin Tabuka saboda yanayin nisan wurin da kuma wahalar lokacin bai yi wannan tauriyar ba ƙarare ya fito ya faɗa ya ce Tabuka za mu ci saboda yadda abin yake da tsanani ƙwarai da gaske kuma a lokacin an samu haɗin kai sosai sahabbai radiyallahu anhum sun fito dan sai da aka samu sahabi 30,000 wanda suka rika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yaƙi kafin yaƙin Tabuka ba a taɓa fita da mutum 30,000 kai 20,000 ma ba a taɓa samu ba yaƙin fito yaƙin Badar kamar da na faɗa a baya da mutum 313 aka ji yaƙin Uhud da mutum 600 yaƙin Ahzab duka da mutum 500 ne shi kuma wannan yaƙi ne aka yi shi a cikin gida yaƙin Banu Qurayza ma kusan haka ne yaƙin Hamra'ul Asad shi ma duka da mutum ba su kai 600 ba ma saboda wasu sun riga sun yi shahada dama shi ko yaƙin Fathu Makka shi ne aka je da mutum 10,000 yaƙin Hunainu aka je da mutum 10,012 kuma yaƙin Tabuka da mutum 30,000 aka je sannan kuma ba kamar yadda wani kasar ɗin nan da ake sayarwa kamar shekara 25 da suka gabata ko akwai wani mai waƙi ko ya ce wai da ya hangi idansa da yake cewa wannan rana ce ta fito a ce ba rana ba ce wai idan kafarin ne ko to idan sai na aliyu yake cewa to wannan abin da yake faɗa gaskiya duk tatsuniya ce yaƙin Tabuka da aka je ba a ma buga yaƙin ba a Tabukar dai da aka je an daɗe ana zaune a gurin masu kafiran guduwa suke kafin ma a ƙarasa sun gudu ba a ma buga yaƙin ba da aka je kawai dai aka yi fakin a nan Tabuka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙa tura sahabbai nahiya-nahiya daban-daban wani gun a ji a ƙulla alƙawari tsakaninsu da daular musulunci wani gun kuma a ji a yaƙe su sai da aka yi wannan aka gama sannan kuma aka juyo aka dawo gida iya abin da aka yi kenan kawai dai a tafiya a hanyar tafiya an wuce ta birnin Samudawa birnin mutanen Annabi Salihu alaihi salam har an je ta rijiyar da su Samudawan ke shan ruwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a ƙarasa ya ce kar a sha to da aka je wasu ba su ji wannan sanarwar ba sun ɗiba sun shayar da kansu kuma sun ma girka abinci da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ya zo ya gani ya ce duk azabar saboda wannan rijiya ce ta azaba a wuce gaba akwai rijiyar da raƙumar Annabi Salihu alaihi salam take shan ruwa a je a ɗibi wannan ruwan shi da shi za a sha a yi girki a yi duk abin da za a yi to an yi wannan to amma zancen an yi wani yaƙi a Tabuka wallahi ba a yi ba dan can wani ga wani kafiri kaza 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 ai sayar na Ali a kiyama ya kokin da aka yi kafiri wanda ya kai a faɗe shi dai wanda ya karo da sayar na Ali kwaya biyu ne ake faɗa zuwa uku na farko akwai Amr ibn Abdul Wuddin a yakin Ahzab
wani kafiri ne irin sadokan nan nada wanda ake bada labarin su an ce shi yakan je farautar wannan dorinar ruwa kun san dai tana da tsananin kaurin fata a cikin dabbobi ina jin ba za a samu dabba da tafi da kaurin fata ba in yaje yi farauto dorinar ruwan sai ya zo ya fide ta in ya fide to wannan fata ta da sai ya shimfida a ƙasa sai ya dora kafarsa daya akai sai ya ce a samu mar samari karfafa kamar mutum biyar idan suka zo sai ya ce musu idan suka janye fatan nan daga karkashin kafarsa ya ba su raƙuma guda goma sitaja sai dai wannan fata ta yayyage amma kafar shi ko inci ɗaya ba za ta matsa ba saboda ƙarfi Amr ibn Abduluddin amma shi ma ranar yakin Ahzab da suka haɗu da Sayyidina Ali yace wane ne kai yace ni ne Ali dan Abu Talib wanda mahaifiyata take min kirari da haidara yace ina jin kunyar ka yaro ina jin kunyar mahaifinka ba zan iya yaki da kai ba yace ni kuma so nake in kashe ka dan samu lada kafirin yayyayi inda dai ba sai sun buga ba Sayyidina Ali yace ai sai an yi saboda ya zo ne gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sau uku yana yin rashin kunya sai ya zo da katon dokin sai ya juyi a gaban Annabi alayhi salatu wasalam sai ya ce ba ku ne ku musulmai ba ku ne kuka ce in an kashe ku za ku samu aljanna ba wanda ya isa ya fito ya tare ni yanzu nan aika shi lahirar in ya so ya je shi shiga aljanna sai arsa mai fitowa sai na ali sai ya yi haka ya yunkura zai fita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mishi ali zauna amru ne fa sai da aka yi haka har sau biyu a na ukun da ya sake zuwa ya yi rashin kunya sai na ali ya yunkura Annabi sallallahu alaihi wasallam ce zauna ali amru ne fa yace ya rasulullahi ba amru ba kowaye sai na je mun buga aka je ko da aka yi hakan suka fara bugawar malam kafin ka ce meye wannan ya amfani da karfinsa da yake gadara da shi ya cire sirrin ali sama yana nufin kawai in ya dawo sai ya buge shi da wata majejawa da ke hannunsa to shi kuma sirrin ali daga saman ya tsire shi da takobi ya farke shi gida biyu to tun daga nan ne kafirin kuma sai gabansu ya karaya suka zo suna cewa da Allah a sayar musu da gawar dan uwansu za su je su binne shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me za mu yi da gawar arni mu za mu ba mu sayar da mushen kafiri ku lokacin dauka ku tafi su suka dauke shi tun daga nan sai tsoro ya fara shiga zukatansu cikin dare kuma sai Allah ya aika musu da junudan lamtarawa shine wannan iska na tarka tumbikewa taintinsu da rumfuninsu to da haka shikenan kafin gari ya waye sun gudu to sai kuma wani arni da ake kira shi Mirhabu bai Yahudi ne shi ma ya fito yana cewa ni ne Mirhabu sadauki mujarrabi ya fito yana girgi da takobi Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kalle shi ya ce to haka ne ya ce alifuta sai na Ali yana zuwa malam kafin ka ce meye wannan tuni ya sassara shi amur gunduwa kuma suna ganin wannan shi kenan sai suka gudu suka koma cikin garin su suka rufe kofar bayan sun rufe kofar ma kamar yadda zuwa cikin wata ruwaya tunda malaman hadisi suna da maganganu akan ruwayar amma dai yake tarihi ne za mu faɗi ta suka shiga cikin garin suka kulle kofar aka kasa budewa sai na Ali ya zo ya jijjige ta gaba ɗaya sai zama ya riƙe ta da hannu ɗaya da ita yake yaƙi ta zama kamar garkuwa ya buge wa'annan ya buge wa'incan da wannan kyauran na garin nasu a hannun shi guda daya to bayan an kammala yakin ya jefar da wannan kyauran mutum biyar suka zo domin su cire kyauran suka kasa mutum bakwai suka kasa sai da mutum goma sha suka taru sannan shine aka iya cire wannan kyauran mutum goma sha suka taru sannan suka iya cire kyauran shi kuma da hannu ɗaya yake riƙe shi da za ka riƙe murfin tukunya ka zama murfin tukunya ai ba zai maka wahalar kai duka da shi can mutu haka yake riƙe kyauran to wayannan su ne guda biyu shahararru daga cikin kafiran da Sayyidina Ali ya yi yaƙi da su sai kuma Utbatu ɗan Rabi'atu da ya kashe shi a ranar yaƙin Badar na'am wane?
Shi ne ake faɗa da aka ganta.
Aura Muruku ɗan Marwana.
Awai Marwana. Ɗan Marwana.
Marwatu dan Marwana
yake fado ayan
haka ta kuka. Oh, Marwatu dan Marwana. Ayan nan ai babu shi. Akwai darasin wani littafi Ar-Rahiq al-Maktum wanda wani babban malami ya rubuta shi Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi wanda gasa aka yi ta rubutun tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙasar Saudiya to wannan malamin shi ya cinye gasar. Littafin yana nan sunan shi Ar-Rahiq al-Maktum. Mun yi darasin shi a can a masallacin mu na gida darasi wajen 55 ko da 6 tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farko har ƙarshe. To amma wannan sunan ba wani muluku dan Marwana na yin Badar ɗayan shi ne na Utbatu dan Rabi'atu shi ma akwai saɓani shin Utbatun ne sai na Ali kashe ko kuma Walidu dan Utbatu saboda a ranar yakin Badar din kamar yadda mun faɗa anan ayayin tarihin a darasin baya kaga wannan shi ke tabbatar da kana fashin makaranta saboda sannan aka yi tarihin baka nan yau wato ranar yakin Badar ne su kafiran sai suka fito su uku ɗan gida ɗaya da Utbatu dan Rabi'atu da Shaibatu dan Rabi'atu da kuma Walidu dan Utbatu dan Rabi'atu suka fito suka jere suka ce in an yi sa a fito a tare su sai wasu mutanen Madina samari guda uku da Aufu da Mu'azu da Mu'awizu ƴaƴan Akura'u guda biyu daga ciki suka fita suka tare su suka ce ko din su waye suka ce mu wasu samari ne daga Al-Ansar mutanen Madina suka ce ai mu ba dan ku muka fito ba mun fito ne domin mu yaƙi da ƴaƴan baffanin mu wanda suka baro garin mu suka taho garin ku saboda addinin su to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Aliyu fita Hamza fita Ubaidatu dan Harisu fita da wayannan kuwa Ubaidatu dan Harisu dan Abdul Muttalib Aliyu dan Abu Darib dan Abdul Muttalib sirna Hamza dan Abdul Muttalib kaga dukkaninsu su ma ƴan gida ɗaya ne suka fita suka tare su Ubaidatu da shi da Shaibatu suka yi wa juna sare sare shi kuma sirna Ali a wani ƙaulin an ce shi ya kashe Walidu dan Utbatu a wani ƙaulin kuma an ce shi ya kashe Utbatu to sirna Hamza ya kashe nashi wanda ya yi yakin da shi cewa sai na Ali ya kashe nashi sannan sai suka taimaka wa shi Ubaidatu ya kashe nashi kafirin to shi ne abin da ya faru to babu wani ƙaura mulu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba ƙaura ba ƙaura wannan kalma ce ta Hausa yawa anan sai Allah ya ce wa sahabbai radhiyallahu anhum illa tanfiru idan har ba za ku fita ku yaki domin ɗaukaka addinin Allah ku fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba lil jihadi domin jihadi yu'azzibukum azaban alimun to Allah fa zai azabtar da ku azaba mai radadi mu'laman azaba abasanya wa radadi wa yastabdil qauman ghayrakum kuma Allah zai canza wasu mutane waɗanda ba ku ba zai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane ba ku ba ai yati bihim batlakum Allah zai zo da su domin canji gare ku wala da bin ruhu shayar ai wannan kuma canza kun Allah ya kawo su ba zai cuci Annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma ba zai cuci Allah ba shay'an da komai ba ai bi tarki nasrihi saboda dalilin kun ki taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai cuci Allah da komai ba fa inna Allah nasiru dini domin Allah shine mai taimakon addinin sa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa komai da komai fa minhu nasr dinihi wa nabiyihi daga cikin abin da Allah ke da iko da shi kuwa akwai taimakon addinin sa da kuma taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce illa tansuru idan ma ba za ku taimake shi ba ayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in har ma ba za ku taimake shi ba fa qad nasarahu Allah to ai Allah ya riga ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru yayin da wadansu kafirta mutanen Makka suka fidda shi ayi min Makka suka fidda shi daga garin Makka arja'uhu ila al-khuruj wa suka buƙatar shi zuwa ga fita daga garin lamma aradu atlaw yayin da suka nufi su shahada da shi sallallahu alaihi wasallam aw hamsa ko kuma suka nufi su tsare shi aw nafiyahu bidarin nadwa ko kuma su kore shi daga garin suka zauna suka wannan shawarar a wani waje da ake nufi darun nadwa gida ne na kakan larabawan Qurayshawa shine Usayyu saniyar su ne ne yayin da ya zama shine nabiyin mutum biyu yayin da suka fito wato shi da sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu nasarahu Allahu fi misri tilka halat Allah ya taimake shi a irin wannan yanayin ma fa la yazuluhu fi ghayri to Allah ba zai taban da shi a wani lokacin da ba irin wannan ba lokacin da duniyar kafirai take neman shi a lokacin nan da duka mabiyan nashi duka an tara su gaba daya ba sun mutum 200 ba gaba daya ma kuma a cikin su babu wanda ya isa babu yadda za a yi da wayannan kafiran kafiran da ke neman shi din karfin su da hadin kansu ya wuce na mu'minan a wannan lokacin saboda musulunci yana da kuruciya sosai a wannan lokacin to amma Allah ya taimake shi a wannan zamanin Allah ya kawo abu mafi rauni ya zama kuma shine dalilin bada kariya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dubu dai gizo gidan gizo gidan da ko ruwa baya tare wa mutum ruwa baya tare zafin rana baya tare kuma iska to amma kuma da shi Allah ya amfani ya bada kariya ga Annabi shi sallallahu alaihi wasallam yana shiga cikin wannan kogon sai Allah ya kawo gizo yazo yi gida yayi yana nan da nan auro sannan Allah ya kawo kurciya ta zo ta kai gidanta abu har ta sa koyaye guda biyu an ce kafiran da suka zo neman su sai suka zo har bakin kogin har bakin kogon sai yana bakar yake cewa da a ce wanda da shin kafiran nan zai dan leka kasan kafa shi da ya ga mu su suna cikin kogon ya dan yi kasa ne haka kadan su kuma kafiran sun zo har bakin kogon sai ta maganganu yana bakar hankalinsa ya tashi sosai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ke ce musu la tahzan kamar da Allah ya fara da inda yaqulu sahibi yayin da yake gaya wa sahibinsa la tahzan kada kai bakin ciki inna Allaha ma'ana ai Allah yana tare da mu a cikin hadisi ko ce shi musu yayi ma zannuka ya Abu Bakr bitnain Allah salisuhuma ya kai Abu Bakr me tsammanin ka ne ga mutane biyu wadanda Allah ne na ukun su me kake tsammani da su ai Allah ba zai bar mu to duka zo ku sai ga wani daga cikin su ya yaye bujinsa yana fitsari a bakin kogin to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga suna buka ka tabbatar dai ba sa ganin mu ko ka san a kunya irin ta bararabi ba zai yi ya yaye tsarecin sa ya fitsari wani na ganin tsarecin sa to shi ke rasa daga ji daga juya baya wani kafirin yace kai amma ba da alama kamar akwai mutum ya shiga cikin kogin nan sai wani ya ce mashi amma kai ne wani bayan kafircin ma ba ka da hankali inda mutum a cikin nan ta yaya mutum zai wuce bai yaye wannan yarar gizon ba kuma inda mutum a cikin nan ya za a yi harkurciya ta zo ta gida abin hata yi kwai zina na kujiya mu kyale shi suke na zira juya su ce amin saboda haka haka Allah ya taimake shi a irin wannan yanayin barazana kuma a wannan yanayin wanda a yanzu karansa ya kai tsaiko izu ma fil gari yayin da suke cikin wannan kogon nan kogon hira ai kogon sauro in ya kuru sahibi yayin da yake gaya wa sahibinsa ai Abi Bakar shi ne sai na Abu Bakar as-Siddiq wa ar'ara lahu lamma ra'a aqdam al-mushrikin sai na Abu Bakar ya gaya mishi yayin da ya ga daga mushrikai din sai yake ce mishi lau nazar ahaduhum tahta qadamihi la absarana ya rasulullahi da ɗayan su ne dan duba kasan dunduniya shi da ya ga mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi la tahzan ya abubakar kar kai bakin ciki inna allaha ma'ana Allah yana tare da mu bi nasrihi da taimakon shi fa anzalallahu sakinata wa Allah ya saukar da nutsuwar shi alaihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ila annabi sallallahu alaihi wasallam ila ala Abi Bakr sai Allah ya saukar da nutsuwar shi bisa annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma akan Abu Bakr eh amma ni na fi daukar bisa sayyidina Abu Bakr din ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanin shi da ubangiji ya wuce a irin wannan yanayin har hankalin sai tashi tunda ubangiji ya riga ya masa alƙawarin sai ya cika wannan addini eh wa ayyadahu ai Allah ya karbata annabi sallallahu alaihi wasallam bi junudin lam tarawha da wasu dakaru da wasu rundunoni waɗanda ba a ganin su sune mala'ikatun fil gari sune wasu mala'iku a cikin wannan kogon wa mawa'ina itali da kuma wuraren ya kokin shi Allah yana cewa kwashi da mala'iku ko yushi tana tare da shi wa ja'ala kalmatul ladina kafaru sufula kuma Allah ya sanya kalmar wadanda suka kafarta wato shine da awansu zuwa ga shirka sun wai dace makaskanciya al magluba a barrin jaya wa kalmatul lahi kuma kalmar Allah ai kalmatul shahada wato kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallama hiya al-ulya ita ce madaukakiya wallahu azizun hakim. Allah madawakin sarki shine marin jayi fi mulki a cikin mulkin sa ka buwayeyi hakimun kuma mai hikima wato gani fi shir'i a cikin aikin sa. Ina ga ba za a tambayi muku na
Assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh.
Wannan mai tambaya ta farko Allah ya saka mishi da alfi. Ya yi tambaya mai muhimmanci domin inda rauni yake aya na yake sa magani ko? Yau to wannan tambayar da ya yi rauni ne wanda kusan duk sanda aka yi rasuwa sai an fama shi ga al'ummar musulmi. Na farko dai idan mamaci ya rasu, farko abin da ya kamata a fara yi shi ne ƙoƙarin ka jihizinsa, wato shirya shi, yi mishi wanka da kuma kai shi kabari. Abu na biyu shi ne zartar da wasiyoyinsa da ya yi. Idan ya bar wasiya, in na rasu a yi mun sadaka da dukiyata kashi ɗaya cikin kashi uku da dukiyata, ko a gina gidan marayu, ko marainiyar nan ta gidan wane, ko marainiyar nan da ƙanina ya bari a cikin dukiyata a ɗiba a yi mata auri, ko kuma marayan nan da ƙanina ya rasu ya bari a cikin dukiyata a yi mishi gida kuma a yi mishi aure da dai sauransu. Wasici da irin wannan, ko kuma in na rasu a ɗauki wani abu a cikin dukiyata a gina masallaci da dai sauransu. To sai a zartar da wannan wasiyar da ƙa'ida cewa da sharadin cewa ya zamto bata wuce kashi ɗaya cikin uku na abin da ya bari ba, sauran kuma abin da ya bari a ciki sai a samu a biya mishi bashi, a biya masa bashi, sannan kuma abin da ya rage sai a raba wa su magada. Wannan shine abin da ya kamata. Game da kuma wankan mamaci, shi kuma wankan mamaci ƴan uwa da kuma sanya mamaci a cikin kabari, waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci sosai wanda muka maida su kamar ba komai ba. Idan mace ce ta rasu, babu wanda ya fi cancanta ya mata wanka fiye da mijinta. Idan miji ne ya rasu, babu wanda ya fi cancanta ya yi mishi wanka fiye da matansa na aure ko matar shi ta aure. Wannan shine abin da aka fi sani. Amma cewa wai a je a nemo malam wani ko a je a nemo suwara da wani, wannan fa ba daidai ba ne. Saboda ba lallai ne, na farko dai mutane yanzu ba neman ilimi ake ba, ba damu da neman ilimi ba, tana a san yaya hukunce-hukuncen yake. Sai ga mutum ya je yawon ki mamaci ya dawo kuma yana gaya muku kai ai da zuwa wankan sa nan kaza 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 ai kaza ai fuskar nan tashi ai kaza 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 in hatsari akai ai da zuwa wankan shi wallahi jini dai baka ga jini ba. To wannan abin da kake yi fa gulma kake yi, gulman shi kake yi, kuma lalle a ran alkiyama sai Allah ya fitar da haƙƙin sa daga cikin ladanka. Kuma baka da lada ko ɗaya, duk wanda ya je yawan kiwa mace kuma ya dawo yana labari na abin da ya gani, to wallahi kashi naman sa kayi gulman sa, kuma sai Allah ya saka mishi, ko baka da lada ko ɗaya. Ƙa'ida ne na cewa in ka je kawai kiwa mace duk abin da ka gani ba za ka gaya kowa ba har abada. Mamaci da yawa akwai wanda saboda zafin fitar rai wani yakan yi kashi a jikinsa, wani yakan yi fitsari a jikinsa. To shi yasa akan so ya zamto wanda zai wanki mutum ya zamto makusancinka ne wanda yake son ka fiye da kowa. Shugaba sallallahu alaihi wasallam dubi dai duk da tsarkin jiki irin nashi, shi babu wani abu da ya fita daga jikin shi. Haka sai na Ali ya faɗa, amma dubi irin kusancin shi da su sai na Abubakar da su sai na Umar, amma dole danginsa makusanta su suka wanke shi. Sai na Abbas baffan shi, sai na Ali ɗan baffan shi, sayyidina Usam dan Abbas, sayyidina Fadalu dan Abbas, wayannan duka na jikin shi ne, ƴan uwan shi ne na jini, sune waɗanda suka wanke shi. Sai kuma mawali nashi waɗanda bayinsa ne shi ya ƴantar da su ko ya ƴantar da iyayensu, sune waɗanda suke zubowa ruwa ko kuma suke miƙowa abubuwa, da haka aka wanke shi sallallahu alaihi wasallam. Amma shi ba a tuɓe shi ba da kayan jikinsa aka wanke shi. saboda haka abin da yafi dacewa kowanne mamaci shine a nemi mafiya kusanci gare shi idan matar shi ba za ta iya wankan shi ba a nemi ƴaƴansa su wanke shi in ba shi da manyan ƴaƴa da za su iya yi a nemi ƴan uwan shi kannansa da yayinsa su wanke shi in babu duk wannan misali in kamar baƙo ne ya zo gari ba shi da duk wa'annan to sai a samu mutane masu amana masu tsoron Allah su wanke shi kaga wannan kenan in an zo sanya mutum kuma a kabari nan ma sai muƙaminka ya kai ya kawo tsakaninka da bawan Allah sannan za ka zama kai ne mai sanya shi a cikin kabari ba aiki ne na ƙarfi ba amma sai ga kawai mu yanzu in mutum yanzu sai a duba wasu ƙarfafa za a ce wani shiga ba haka ake yi ba ƴan uwansa na jini su suke sanya shi a cikin kabarinsa annabi sallallahu alaihi wasallam na gaya muku ga dai sahabban nan dai su sai na Umaru duk da girman matsayinsu a wurinsa amma ba su suka sanya shi a cikin kabarinsa ƴan uwansa ne na jini suka sanya shi kuma in ma wani zai ce ai wannan dan ba a gaban shi bane wataƙila inda a gaban shi ne zai iya cewa suwana da wani su yi to ba haka bane lokacin da ƴan shi ta rasu ina jin sai da Ruqayya ko kuma Zainab ɗaya daga cikinsu ne ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo sanya ta a kabari kaga duk maza ne a gurin amma sai da ya ce wane ne wanda bai kusanci iyalinsa ba a jiya sai da aka nemi ire-iren waɗannan sannan su ne suka riƙe ta suka sanya ta a cikin kabarin saboda kaga in mace ce za a sanya ta a kabari a nemi muharramanta makusantanta misali a ce mijinta ƴaƴanta kannanta da yayunta ko ƴaƴan yayunta ko ƴaƴan kannanta idan to wayannu suna sanya ta a cikin kabarinta amma bai kamata mu riƙa barin abu kawai haka kara zuba ba sai ka dubi sharrin shedan kuma sai abin da ba mai muhimmanci ba kuma sai ya kawo kuma mutane suka mai da shi shine komai raba kasar yamma din da ta gabar ai ana yi ko to wannan abu wallahi bai da asali a cikin addini duk abin da wani zai gaya maka akai wallahi ta tsuniya ce ya ce wai ita ce wai ai wannan ta cikin yace wacce bai yi zunubi a kanta ba to akwai kasar da dama mutum bai taɓa yin zunubi a kanta ba ai ko wace maka yin zunubi a kanta na sa da bi na shi ma wannan wallahi bai da wani asali bai da wani asali kawai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta makabarta sai ya ga ana azabtar da wani a kabari sai ya go tankar dabino ya keta ta gida biyu dama kabarbara biyu ne ake musu azaba sai ya soka daya akan wannan kabari ya soka daya akan wannan kabari yace la Allah Allah zai jinkirta musu azaba daga nan har zuwa sanda tankar dabino nan za ta bushe shine fa amma ba wai wani asali ne da shi cewa duk inda aka yi mutuwa sai an nemo tankar dabino an sa ka je kamar yankin ni yankin da na taso jihar Plateau mu can babu dabino mutum zai iya girma har girmansa a jos ya ce maka bai taɓa ganin bishiyar dabino babu to kaga a can bishiyar mangwaro ganyen mangwaro da ganyen itace ne haka da daji shi ake nemowa ake sawa a cikin kabar to sai a ce duk bai yi ba saboda ba sa da dabino ba saboda haka zancen sa wani abin dabino wannan shi ma ba shi da wani asali kawai da mutane suna yi amma zancen raba kasar gabas da ta yamma dinnan wannan bid'a ce wallahi ba ta da wani asali kuma a cikin addini abin da ke da asali din wanda ya kamata a kula da shi ake a kula da shi shine wannan din a kula cewa ba kowa ne ya kamata ya zama zai taba jikin gawa a yayin cikin nan bai kamata ba haka nan zuwa a ga tsaraicin mamaci dinnan yayin da ake wankan sa kawai zai ga mutum ya tafi kawai dakam ya je ya lika ana wankan mamaci wannan duka cin amana ne wallahi haka nan in ka je ta'aziyya sai ka shiga har gidan mamacin wannan shi bai kamata ba wannan bai kamata ba in ne ba tun san da yake da rai dama kana shiga gidansa ba kawai dan ganin ya rasu wai ka ga mai ta'aziyya sai ka je ka shiga har cikin gidan to me amfanin wannan din inda wata a gidan wacce kake so kai wata aziyar ka ce ai sallama da ita mana ta fito ta zo zauri ko dai sare ta nan kai mata ta'aziyya ko ka tura yaro a cikin in ya santa in ka shiga da Allah ba cewa wace ina masa ta'aziyya shikenan fa ta ma sai mu maida abin ya zama kamar ma mun zama kamar mata sai masu yi dan a san sun yi mace ta zo yi maka gaisuwar ta'aziyya a ce misali da daddare ne an dauke wuta bayan ka gaishe ba ka ni ce fa wace wai dan ka gane ita ce to mun maida muna neman mu maida kanmu kamar haka ya kamata ƴan uwa a rika bin abin da malamai suke fara kuma malaman masu ilimi ba irin masu bin abin da ta duniya da sauransu Allah ya gyara mu tun
wannan ne ka fara
Shi ya fi dacewa ma, na Aisha radiyallahu anha take cewa da a ce na fuskanci abin da na riga na baro a baya. Ta ce, kamar dai Bahaushe ne ya ce da na sani, na Aisha ce da sun sani su matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da su zan tsorke shi. To kaga kenan ashe matar mutum ita ta fi dacewa, mata kowa ma dacewa ta wanke shi, saboda duk abin da za ta gani a wannan yanayin ita ce za ta rufa maka asiri. Dan tsaricinka ne, ka ga tsaricinka ya fi tsaurari. In wani abu ne ya fito a jikinka saboda yanayin zafin fitar rai, babu kome, matar ka ce za ta rufa maka asiri, uwar ‘ya’yanka ce. To amma wata daban wata ƙatuwa ta zo ta yayi a tsaricin matar ka abin da wani duk ba jini ba. Zamanin Imamu na Malik, an samu wata mata ta zo yi wa wata wanka. To ka san mutane da zargi-zargi. Ta zo yi mata wanka kawai sharaf. Sai hannunta ya makari a cikin gabanta. Ta yi tayi ya fita a bufai yi, har dai ta fara kuka, sai aka shigo aka ga abin da ke faruwa. Aka ce, to yanzu hannun za a yanke, ko kuma wani abu za a nemo ita gawar a harke ta, don wannan ta cire hannunta. Aka ce, dai malamai da suka rasa fa kamar da za su. Sai aka je wurin Imamu na Malik. Sai aka je wurin Maliku sai ya ce, a je a tambayi ita mai wankan. Tana ta zo yi mata wanka babu abin da ya gifta a ranta. Yanci ne to gaskiya tana ta zo yi mata wanka ta zo yi mata tsarki cewa ta ci a ranta. Wannan gaba ta yi zina iyayenta. To wannan abin da ta faɗa a ranta shi ne ka yi ta ci ta yi mata ƙalabi. Shi ne ta kuma gawar ta riƙe mata hannu. Sai an nema mata haƙƙinta. Shi ne Maluku ya ce a je a yi mata burara 80 ita wannan mai wankin gawa. An mata bulala 80 hannun da ya fita. Ana yi mata bulala 80 ko sai sibir. Kaga malamai kenan sun addu'a ko wani da za su nema mutane wasu ta. Yawwa. Wallahu
a'lam. Allah ya zama ta wala wanda ciwon ajali ya kama shi a cikin Ramadan ya sha azumi guda uku
na
cikin yamma
na
ta ajali
na
ya zama ya sha azumi guda uku
na
cikin yamma
na
bayan ta ajali ko bayan ya mutu
ya za a yi wajen rama masa wannan azumi. Bisa ba yana tambaya akan mamacin da ya mutu ana bin shi azumi. Ya za a yi wajen rama masa wannan azumi. To akwai zaɓi guda biyu. Akwai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da bishi wani shi ya fi shahara. Cewa man mata warai ya san mutum an wani yi. Wanda ya mutu alhali ana bin sa bashi to walinsa ya rama masa azumi. Wanda ya mutu alhali ana bin shi bashin azumi. Waliyin sai ya rama mishi azumi. Idan uba ne, ‘ya’yan da sai su raba azumin tsakankanin su su yi mishi. In mace ce, mijinta da ‘ya’yanta sai su yi mata. In miji ne, matar shi da ‘ya’yansa sai su yi mishi. Ko ‘yan uwansa maza su yi mishi. Duk ina waliyansa ne. Ga kuma wani hadisin, wanda da shi ne wannan mazhabin namu na Malikiya suke ba da fatawa. Idan azumin Ramadana ne ake bin mutum, aka ce akwai zaɓi ko a rama mar ko kuma kawai a ciyar. A ce da mutini guda da farko wanda wuni da ake bin shi. Ko azumin ya kai na shekara nawa haka za a rama mu. Idan kuma azumi ne na bakance ko na kafara ake bin sa. To wannan kam wajibi ne su waliyan su su raba a kankanin su. Ko wanne gwargwadon ka san shi da yake da shi a cikin gadon. Ka gane? Idan misali a ce ya mutu ya bar ‘ya’ya biyu maza da ‘ya’ya mata guda biyu da kuma matarsa. Kaga matar sa da sumuni a gane shi ko sauran abin da ya rage ƴaƴansa maza guda biyu suna da kashi biyu ƴaƴansa mata kuma suna da kashi ɗaya kaga biyu biyu ɗaya ɗaya kaga zai zama kashi shida za a raba domin tashi azumin in azumin ya kai kamar guda sittin ake bin shi kaga ita matar shi ta iya hutar da ita sai su ƴaƴan nashi maza sai su ɗauki ashirin ashirin wannan sai su ɗauki goma goma sai su rama ba to kamar haka in azumin ka fara ne yawa wallahi wa'ala na'am a iyawan da ya sa daga Allah kuma Allah ai ga fa'i ya an da ya sa da Allah rama Allah ma ara
na'am
Na. Malamin suke ta ƙara wa juna sani a cikin shi a cikin sahabbai akwai wanda suka tafi akan cewa bai gan shi ba irin suna na Aisha uwar mu'mini radiyallahu anha to amma akwai fasawar irin Abdullahi ɗan Abbas radiyallahu anhu wa Allahu wanda ya ce ya gan shi ya gan shi ya gan shi ya gan shi wanda wannan kuma ita ce fatawar da ta fi rinjaye gaskiya mu a gudu domin ni ita ce fatawar malamina da malamin malamina da malamin 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 sau da aka gani wani jima ta hata cewa ya gan shi yau to ana rama ya ce hannun shi yau to ya gan shi ra'arabahu bi aini wa surati yau
amma ya tafarki yake cewa sun ya halatta a tsallaci gawa a kwaliyar masallaci Allah
ya mai tsamanin gida lafiya. To, zance akan, mai tambaya akan hukuncin sallatar mamaci a cikin masallaci ko? Wurin masallaci kamar haraba ke nan? Ko? Cikin masallaci ke nan ne ko? Yau to, a mazhabinmu na Malikiya makruhi ne. Ba haramun ba ne, makruhi ne. Wato, kamar tarkul aula, abin da ya fi shi ne a yi a haraba. Idan akwai wani uzurin da zai hana yin a haramun da shi ke tunda makaruhi ne bai kai haramci da tsaya a cikin masallaci ba amma sauran mazaye ba suna ganin cewa za a iya yi a ciki saboda shi ne fatawar na Aisha uwar mu ne radiyallahu anha cewa a iya yin sallar mamaci din a cikin masallaci ta kawo labarin cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya sallaci wani da wani a cikin masallaci wallahu a'lam yawa saboda yanayin damuna da ruwa da sauran ɗan uwa masu taimakon marayu Allah ya sassaka muku da gidan aljanna Allah ya nannanka arziki a barkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi
salati wa salamu ala rasulillah
amin ya rabbi
wani Allah ta sa wannan wanda ya tsawo da Allah ya sallallahu alaihi
wasallam
wani Allah ne wanda a cikin lokaci na tsarin da wasu